Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Asabar 17 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojinta na janyewa daga birnin Avdiivka na kudu maso gabashin kasar saboda lugudan wutar da Russia ke yi, amma ta ce wannan shawarar da ta yanke ba za ta amfani Russia ba. A mawuyacin yanayi na yaki, muddin babu abin da ya rage can gaba da inda aka ja daga illa kawai lalatattun abubuwa da tarin fasassun bulo. Abin da ya fi muhimmanci a wannan yanayi shine ceton rayukan sojojinmu, abin da kwamandan bataliyar kudu maso gabas na sojojin Ukraine Alexander Tarnaski ya rubuta kenan ta kafar Telegram. Ya ce rukunonin sojojin Ukraine sun janye bayan wasu ƴan asarori. Tarnaski ya bayyana bangaren na Avdiivka mai tsawon kilomita 1000 da cewa shi ya fi zafi a ilahirin fagen dagar. Shirin nan na Rasha na kaddamar da wani sabon makami a sararin Subhana mai ruguza makami mai linzami wanda zai iya janyo babban hadari ga duniya. Bata yanke shawara ta ƙarshe a kai ba, a cewar shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya jaddada cewa har yanzu akwai yiwuwar a iya shawo kan Rasha ta canza tunani. An fara yada labarin wannan sabuwar barazanar Rasha ne tun daga ranar Laraba, bayan da wani fitaccen dan majalisar dokokin tarayyar Amurka ya fitar da wani bayani inda ya yi gargadi kan abin da ya kira wani babban hadari kan tsaron kasa, sannan ya buƙaci shugaba Biden da ya bada izinin bayyana abin da aka sirrinta game da hadarin, saboda Amurkawa da ƴan majalisar dokokin kasa da kuma ƙawayen Amurka su san irin matakin da ya kamata su dauka. Kuma cewa da aka yi sabon makamin na Rasha auna amfani da ƙarfin nukiliya ko makaman nukiliya kai tsaye ya dada janyo fargaba. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant je jama'a ya ce la shakka Isra'ila na wani gawurtaccen shiri na daukar matakin soji a birnin Rafah na kudancin Gaza, duk wanda ƙara nuna damuwa da duniya ke yi kan makomar dubban Falasɗinawa da ke fakewa a can. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Isra'ila da karta dau wannan matakin sojin ba tare da wani ingantaccen shiri na kare fararen hula ba, a maimakon haka ta maida hankali kan batun tsagaita wuta. Masar dai ta ce duk wani samaman da Isra'ila za ta kai Rafa zai shafi dangantakar kasashen biyu. Shugabannin kasashe da dama na duniya sun bayyana irin wannan fargabar. Falasɗinawa kimanin miliyan 1,400, wato fiye da rabin adadin mutanen Gaza ne ke cinkushe a Rafa, waɗanda akasarinsu gudowa suka yi saboda yakin da ake yi a wasu sassan zirin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya jama'a, wani alkali a New York ya zartas da hukunci cewa dole tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya tarar dala miliyan 354,900, wanda hakan wani koma baya ne ga tsohon shugaban na Amurka wanda wannan shari'ar ke barazana ga harkarsa ta gine-gine. Alkali Arthur Engoram ya kuma haramta ma Trump zama wani jami'i ko director na kowane irin kamfani ne a New York na tsawon shekaru 3. Lawyer da ke kare Trump Alina Habba ta ce wannan ba kan Trump kawai zai tsaya ba, muddin aka bar wannan shari'ar haka za ta zama wata alama ga kowane ba amurke cewa birnin New York ya daina zama wurin kasuwanci, ta ce za su ɗaukaka ƙara. A ƙarshe, ɗaruruwan masu zanga-zanga akasari ƴan asalin Rasha sun yi gangami a biranen faɗin Turai da sauran wurare jiya jama'a don nuna ɓacin ransu kan rasuwar Alexei Navalny mai sukar fadar shugaban Rasha. masu zanga-zangar waɗanda akasari suka taru a wajen ofisoshin jakadancin Rasha sun yi ta rera waƙoƙin sukar shugaban Rasha Vladimir Putin wanda suke zargi da kashe dan gwagwarmayar suna masu kada kwalaye masu dauke da sakonnin da ke kiran Putin mai kisa tare da bukatar a gurfanar da shi. Navalny fitaccen mai adawa da Putin ya yanke jiki ya fadi jiya jama'a inda rai ya halinsa bayan wata yar takawa da yi a inda yake zaman kurkukun shekaru 30 da aka yanke masa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Batutuwa masu muhimmanci kinga shi ya jawo ai waɗannan batutuwan kin gane dai ba sai an yi cikakken bayani ba
to amma dai sai nan a da mu a cikin waye kula
to gaskiya kan ni ko ni ai malam malama garesi ni babban abin da ma yafi daukar hankali na a wannan makon ko shine gasar kwallon kafa da aka yi kin san dan Najeriya yi kware yake da kishin yadda duk inda yake da kishin kasar shi yana da kishin duk wani abin da
an dai kwallon shi kan
ai malama garesi ai malama garesi ai yanzu nan gidan nan yanzu gidan murya Amurka wato sai da ana kwallon nan malama gare sai na gano a shi kasa biyu ne kacal a cikin duk gidan nan kasa biyu ne kadai
da Najeriya da ina
da Najeriya da sauran Najeriya ce daya sauran
da
suke daya yanzu yadda take fa in kika ga da dan Ghana da dan Kamaru da dan Inad wai ga baki ɗaya suka tare mana in ga miki kamar su cinye mu dan kamar su cinye mu ma ba a dafa ba
haka
kai amma dai ba komai dai ai ɗan wasan mu sun fitar da mu kunya
ana ma magana
eh duk wanda ya kai wasan karshe ai kare san ba karamin gurzo bane ba dan haka duk abin da zaka faɗa ka faɗa
haka ne kware sun ba mara ta kunya
gaskiya sun bayar kuma ɗaya daga cikin gaskiya wato gasar ta bana malama Grace ta biya ɗaya daga cikin wasu kuma da yawa daga cikin bukatun da suka sa aka kirkiro da ita na farko dai musamman irin Najeriya da wasu lokuta zaki ga ana samun rikicin kabilanci da na addini amma sai kika ga duk inda ɗan Najeriya suke sun haɗa kai
in dai aka tashi wasa to ba inda ba maganan ka fito nan na fito nan
kwarai da gaske zaki ga kowa yana abun nan to wato su kansu ƴan wasan ma da suke cikin filin ma su kansu ai babban misali ne tunda kin ga yanzu akwai wani daga bangaren kudu maso kudu wato daga kabilar Igbo akwai wannan kabilar Yarba akwai
wasu
daga Hausawa sun haɗa kansu wato sun tunkari abu guda kuma ga su nan suna samun nasara to me zai hana ɗaya kamar aiwa da wani wasu masu sharhi na akan suka ce Allah ya sa ƴan siyasar mu su yi koyi da ƴan kungiyar Super Eagles sun haɗa kansu ba tare da nuna wani bambanci ba ga su nan yanzu ga Ahmed Musa ga Zaidu Sanusi sannan nan ga Victor Osimhen nan ga wannan Basi wannan akwai dan Jos akwai dan Kaduna akwai dan abin nan Lagos akwai dan Enugu akwai ga sunan dai duka mu haɗu su haɗa kai wuri
haka
to
Allah ya ƙara ci gaba Allah ya ƙara bamu nasara ai kuma ƙara bamu fahimtar juna da hakurin zaman tare
to amin sun ma'ari malama Grace
to na san yana yau zauren nan fiye da kowace rana yana cike da baki
kai zauren lalle yana cike da baki ko da yake wasu ƴan gida ne suka zo gida ba baki ba ne
to sun ba kunci shirin ko
sai sun zo ganin gida ne yauwa sai suka ba kunci shirin a bari ya huce haka ne
yauwa to haka yake to zo an jima katan a za ku ji ko su wane ne amma kafin nan na san yana tunda yau mun yi zari to a gurguje gaishe kalilan za mu yi waɗanda suka hada da aure da za a yi da aure zaki da kuma ta'aziyar kashi da aka yi a wurare daban-daban bari mu fara da wannan aure da za a yi a Minna jihar Niger wato auren Awal Muhammad ɗaya daga cikin masu sauraron wannan sashen da zai aure da Yarsa Khadija Awal ga Siraja Ibrahim Isa Fari a gidan Sheikh Muhammad Alhassani da ke unguwar Daji Amina jihar Niger za a yi wannan auren ne kuma ranar 24 ga wannan wata da ƙarfe 10:11 na safe to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin
gaisuwar fata alheri ga Hajiya Rashida Shehu tare da mai gidanta dan Galadiman Ningi wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Amon Nathaniel Shuka tare da ƴan uwansa duka bisa rasuwar babansu Mr. Nathaniel Shuka sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Chief Salomi Lumana tare da yaranta da dangi duka sabili da rasuwar mai gidanta retire CSP Iliya Lumana Sadiq to Allah ya ji kamammata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun mu amin malama Grace bari kuma mu isar da wannan ta'aziya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da ma abokan aiki bisa ga rasuwar ɗaya daga cikin wato abokanin aikin mu kenan, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI da ke Lagos a Nigeria, wato Muhammad Salisu Hamisu, wanda kuma ƙani yake ga wato tsohon ma'aikacinmu wato Isuhu Mamman. Shi dai Muhammad Salisu Hamisu, Allah ya masa rasuwa ne sakamakon hatsarin mota da suka yi a cikin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Muna mika saƙon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dukkan ƴan uwa da kuma musamman abokan aiki, ciki har da babban editan shi wannan gidan rediyo na sashen Hausa na RFI, wato Malam Bashir kenan. Muna fatan Allah shi masa gafara, kuma Allah ya bada haƙurin jure wannan rashin.
To amin summa amin.
To Malam Agnes, bayan abin nan kamar yadda muka faɗa, yau zamu takaita gaishe-gaishe, amma dai bari mu isar da wannan saƙon gaisuwar fata alkhairi zuwa ga mamarmu Malama Grace, wato Balkisu Abubakar Lema Tambuwal da kuma Yusha Ulema, sai Zayyanu Lema da Aisha Zayyanu da kuma Luba Lema, dukkansu a garin Tambuwal ta jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Ta da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya, Allah ya sa a dace, kuma Allah ya ƙaru arziki da wadata da kwanciyar hankali.
Amin summa amin.
Abokiyar aiki Madinan Dauda.
Haka to sai tattaki har zuwa dakin watsa shirye-shiryen abar ya huce.
Kware ko sai tattaki har zauren abar ya huce, kuma ke kusan duk wanda ya shiga zauren nan to gaskiya ba zai fita ba sai an fafata da shi.
Masu sauraron mu, mun yi babbar bakuwa, ko dake ba bakuwa zan ce kamar ta zo gida ne. To yauwa, kada in yi azabi da riga malam masallaci, bari an ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Gabatar da kanki malama.
Sunana Madina Dauda, wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Gaki headquarter za a ce gindin magani a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka, ko kuma muryar Amurka din ma dai gabaki daya. Ya kika ji watakila me zaki ga masu sauraron mu dangane da ziyarar ki na Amurka da kuma wannan ofishin naku?
To magana ta gaskiya, ba yau na fara zuwa ba, Mursala, na dan saba zuwa, kuma a kullun lokacin duk da nazo mukan dan tattauna abubuwa haka. To na ji dadin zuwa yau domin na debo wajen shekaru kaman hudu ban zo ba, saboda haka ji na nake kaman ina gida. Magana ta gaskiya, duk ƴan kwa da abokan arziki na nan, na ga shugaba mun gaisa, na ga babbar shugaba mun gaisa da ita, saboda haka na ga babban shugaba shi ma insha Allah, saboda haka abubuwa suna tafiya daidai, kuma mun gode wa Allah insha Allah.
Duk da yake ba wannan ne zuwan ki na farko ba, amma Amurka za a ce kaman wuri ne na ban mamaki. Zaki ga duk yadda ka zo sai ka koma ganin wani abu, ban sani ba wannan zuwan akwai wani sabon darasi.
Akwai babban darasi Martala. Farko dai da na sauka a babban birnin New York, sai muka waye gari cewa za a yi ruwan sama, amma ruwan saman ba ruwan saman ruwa ne ba, a ruwan saman kankara.
Na kankara kenan.
Muka wuni a cikin shi, makarantu an rufe, babu taxi, ba inda zaka, a cikin gidanka kana zaune, ko ina rufe amma sanyi kake ji. In ka leka ta window, to ba abin da kake gani sai farin ruwan kankara da ke zubowa
kankara kawai
motoci sun sha kankara duk ya rufe su ba ka gane motar kama saboda kankara to amma a Washington DC abubuwa sun dan ragu ga sanyin amma ba ruwan kankara gaskiya akwai sauyi kan
ga kin shirin a bari ya huce akwai wata tsaraba da kika riko ma masu saurare ya shirin a bari ya huce
shirin a bari ya huce ka amma kuwa yau da na so dan yi wani santi gaskiya saboda
an ce wai ku gwari wai ba ku da Hausa
in ji wane ne saboda an haife mu haka dole mu gwara wane
an ce wai mu nan wasa ne wai gwari ya bada magani
an ce
kai gwari magani da ka bayar fa ba a warke ba an mutu yace atun mu nan wasa ne
to ai ba haka kade ba kai ba kamar iya ba
to ya
aka ce gwari ka bada magani an sha an mutu yace a to wannan ma dan bababan mu ne ba ku maganin ba ai da duk gadan sun mutu ka gani saboda haka muna ma da maganin kenan har za mu bayar kila a warke ko a mutu to in an mutu ai lokaci ne yayi Murtala gaskiya shirin a bari ya huce shiri ne mai ka'itarwa na gaske dan addu asabar in dai ba a saurari shirin a bari ya huce ba ga maka waya ta mutuwa take
a to
an dinga bugo min ana tambaya wai me ya faru ne yau bamu ji kaza ba yau bamu ji su Murtala ba bamu ji Grace ba bamu ji baba Yakub Makeri ba ban ji dariyan nan ba da kuke yi saboda Allah wai me ke sa ku dariyan nan ne sai in ce ai mun ci mun koshi
to malama malama Madina muna godiya kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya sa a gama ziyara lafiya kuma a koma gida lafiya
insha Allah ina godiya kwarai da gaske da karba da akai min
daga shekara da ta shige shekara 23 zuwa wannan shekara menene zan ce tauraron mu yana ƙar haskakawa
gaskiya haka ne
cikin gida Najeriya kade ba inda tsakaninmu har zuwa kasashen ƙetare ayyukan da wakilan mu suke yi ba lallai kai tsaye da tashin Hausa na murya Amurka ba da yake suna aiki a waɗansu tashoshi ne na gida Najeriya sai daga cikin waɗanda suka samu wannan kyauta ita ce wakilin mu Zainab Babaji ta samu wannan lamba ta ƙasa da ƙasa
kwarai
to mun samu jin neman Zainab me za ki gaya mana dangane da ainihin wannan lambar yabo
eh gaskiya ne na samu karramawa daga wani gidan radio na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Canada mai suna Farm Radio International yadda kuma aka yi na samu lambar yabon ta Les Hughes Farm Radio Award ita ce akwai wani shiri da nake gabatarwa a gidan radio da talabijin na jihar Plateau da ake kira Wake Daya shiri ne da wata kungiya da ke inganta zaman lafiya tsakanin al'umma wato Community Initiative to Promote Peace ta kirkiro tare da gudunmuwar kungiyoyi na ƙasa da ƙasa kamar su USAID, Mexico, IMC, JDPC, Savannah Center da kuma kungiyar masu gudanar da wasan kwaikwayo ta Radio Africa wato ARDA kenan inda suka shirya ne kuma rike gabatarwa a watan Satumban bara ta 2023 kenan sai ita Arda ta aiko min da link a wato shafin da zan shiga in cike ka'idodin da zan shiga gasar. Bayan na cike kuma da shike da turanci suke so, sai da na zauna na fassara shirin na awa guda daga Hausa zuwa turanci da kuma dukkan bayanai da waƙoƙi da ke cikin wannan shiri tun daga farko har ƙarshe. Bisa ga tattaunawata da gidan Radio Farm Radio International, mutane 28 ne suka shiga gasar, amma shiri na wake ɗaya shine daidai da abin da suke bukata. Liz Hughes dai wata baturiyar kasar Amurka ce wacce ta kafa gidan radio don tallafawa mata da dabarun noma don dogaro da kansu. Bayan ta rasu da cutar kansa, mai gidanta ya ci gaba da bada lambar yabo ga duk gidan radio da ke yin shiri da zai tallafawa mata musamman ma a kasashen Afirka. Da shike Farm Radio International suna da ofishi a Abuja a nan Najeriya. Ina jiran lokacin da za su kira ni don karɓar lambar karramawar.
To Allah ƙara basira.
To amin Zainab Babaji, muna taya ki murna kuma muna fata Allah ya ƙawo irin waɗannan lambobin kuma ƙara tsawon rayuwa da wadata.
Sima amin. To na san yana bakon da muka raka ya dawo. Dama ai dama ba mu sallama ba.
Abu mun sallama ba ai da likita ba, abu mun sallama da likita makogwaro ba, ma'ana Dr. Ali Ango Yaroko na Jami'ar Koyarwa ta Usman Danfodio dake Sokoto, wanda har yanzu da muke magana wannan shirin yana nan a kasar Amurka inda ake ci gaba da neman kwarewa. Kamar yadda masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun so mu tattaunawa da shi, yanzu za mu dora daga inda muka tsaya a makon na jiya.
Ka shigo America a daidai lokacin da ake tsananin sanyi, musamman zan ce ma ka shigo lokacin da dusar kankara take zuba. Ya kaji da ka shigo ka sami sabon yanayi, watakila baka taba gani irin shi ba ko kuma ya abin yake?
Eh gaskiya na ta tafiye-tafiye, amma duk ina nake zuwa kamar shan Europe ina zuwa lokacin da yake da zafi, so ban taba zuwa lokacin da ake kankara. So wannan na fara zuwa din nan kan ko ina fari ne kuma ko ina daga saman jirgin shi to asa ya
ce ya zamu sauka.
So ko da muka sauka ina kan abubuwa ko ina fari ne an tura shi gefe dan shi to mina na wannan kace ai to wannan shi daga kanshi so kai wannan lokaci nan ke nan ce ai yanzu ai kankara ajiya ya zuba yanzu ma ai ya narke shi yasa ka gan haka ma ake samu hanya nace to ikon Allah nace to lalle zan ogare in taba wannan kankara ajiya ya kankara
ma na je ne ka taba ke
da to bari in taba kankara kun ga ya yake gaskiya na ita ma ce to ya mutane suke rayuwa a wannan wuri da irin wannan sanyi, kowa ya rufe kai ne ya sa riguna an sa kaza kaza da sauransu, nace to kuma dai zamu ga so shi da na yi taɗuwa ce to Allah da ya bani iko in gani na zauna da lokacin da
yake sauna. Amma bayan kwana biyu sai dole aka kaje tun da
yes, bayan kwana biyu na gan cewa ni ma ina ta tahiya ina da duka bubana da ke yadda suke ban damu ba, na ce to alhamdulillah.
Kuma kila zaman ka kai ma ta sauka kana nan ko? Bayan ka zo ka sami
ta da kore daga bayan sa ka sauka na gaskiya experience din kam hai godiya alhamdulillah.
Ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci duk da yake na san kila ba ko ka sauka ne cikin yan uwa ko wani abu, amma ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci kuma.
Gaskiya da zan faɗi shine addu'a na da himman shi duk inda mutum ke tafiya. Saboda ko da na iso nan cikin jirgi daga Jidda zuwa nan awa kusan 12, na ci abincin na jirgin nan na gaji, na ta cin abincin nan na ci na gaji, ko da na iso ina da tunani mai zan ci kuma. So Allah ya sa abokina da ya tsoke ni daga train station, muna isa shi min to na tabbatar da cewa ai ka gaji da abincin jirgin haifar da ya yi muna ya yi min abincin shinkafa irin na gida da sauransu.
Ta ce to lalle lokaci ne
basira ya kara yasa a gama wannan menene ake cewa ƙarin ilimi.
To ni kuma yasa ya amfani jama'a mun baki daya.
Ba aminto na san yana na ga malama Juli ta fara daga mana hannun sirri da aka ci da su da burki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana yanzu a madadin.
Mutala Faruk Sanyin nan.
Alheri yake muku fata alheri da kun fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.